sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri da yau Laraba 16 ga watan Maris shekarar 2023. A cikin shirin za mu kawo muku tarihin jihar Sokoto a yayin da zabukan gwamnoni da na 'yan majalisar jiha ke karasowa. Majalisar Zartarwar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta amince da buƙatar tsage ranar fara aikin kidayar jama'a da gidaje a ƙasar daga ranar 29 ga wannan wata zuwa ƙarshen watan Mayu wannan shekara. Muna kuma ɗauke da shirin na ƙasa da Sulemin Muni Barma zai gabatar. Akwai kuma sharhi jaridun Ghana da Redwan Abba zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Koriya ta Arewa ta cilla wani mukami mai linzami mai iya zuwa wata nahiyar daga wata a yau dinnan Alhamis, yan sa'o'i gabanin wata babbar ganawa tsakanin Japan da Koriya ta Kudu, wadda za ta fi raja'a kan batun barazanar da Koriya ta Arewar ke yi. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewar ta kaddamar da makami mai linzami mai iya zuwa a halin karfe 7:10 na safe agogon yankin. Makamin ya jira ne bayan misalin minti 69 a wajejen yankin da Japan ta ware don harkokin tattalin arziki, a cewar ma'aikatar harkokin tsaron Japan. Jami'an gwamnatin Japan dai basu bayar da wani rahoto na wani ta'adi sanadiyar makamin ba, wanda ya jira a misalin kilomita 250 yamma da tsibirin Oshima da ke lardin Hokkaido, wanda kafan labarai ta NHK da ke yankin ta labarto. Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya tattauna da takwaran aikinsa na Rasha jiya Laraba kan arangamar da ta yi sanadin rikitowar wani jirgin sintirin Amurka mara matuki ranar Talata a tekun Bahar Aswad. Amurka za ta ci gaba da yin shawagi da kuma gudanar da sauran harkoki a duk inda dokar ƙasa da ƙasa ta halatta, kuma ya wajaba ga Rasha ta sarrafa jiragenta cikin ƙwarewa da kuma tsari mara haɗari. Abinda Austin ya gaya ma manema labarai kenan bayan da ya bayyana cewa bai ma jima ba da ya gama magana da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu. Wannan ne karan farko da aka tattauna tsakanin waɗannan jagororin tsaron ƙasashen biyu tun daga watan Oktoba. A cewar jami'ai, jirgin Amurka mara matuƙin da aka kakkaɓo mai suna USMQ-9 na gudanar da wasu ayyuka ne a sararin saman ƙasa da ƙasa a ranar Talata, a cewar rundunar sojin Amurka, lokacin da wasu jiragen yakin Rasha biyu samfurin Sukai Su-27 suka watsa mai ma jirgin na Amurka sannan suka sha gabansa, a cewar rundunar sojin ta Amurka. Rasha ta faɗi jiya Laraba cewa ita da China da Iran sun fara gudanar da atisayen sojojin ruwa a tekun Arabia ko Bahar Al-Arabi a wani mataki na jaddada dangantakarta da China da Iran ɗin. Ma'aikatar harkokin tsaron Rasha ta faɗi a wani bayani cewa atisaye na su ƙasashen uku, wanda aka yi wa lakabi da tsaron yankin ruwa na shekara ta 2023, an fara shi ne daura da tashar jirgin ruwan Iran Chabahar. A yayin atisayen, jiragen ruwan za su yi abin da takardar bayanin ta kira lailayar yaƙi tare da kuma barin wutar atilare dare da rana. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi ta ƙoƙarin inganta dangantakar siyasa, tattalin arziki da na soji tsakaninsa da China da kuma Iran, bayan da ya tura sojojinsa zuwa cikin ƙasar Ukraine shekara guda da ta gabata, wanda hakan ya janyo jerin takunkuma irin waɗanda ba a taɓa gani ba daga ƙasashen yamma.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu je ga rahotonmu na musamman na yau akan siyasar Najeriya daga matakin jihohi. A daidai wannan lokacin da ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da ɗan majalisar jiha a Jibi Asabar. A wannan lokacin za mu leƙa jihar Sokoto ne da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ga dai wakilinmu Muhammad Nasir da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Kalaka kamar kuka kuri'ar kayancinka, ka riƙe makaminka ita za ta cece ka.
Kalaka kamar kuka kuri'ar
jihar Sokoto ne da take yanzu kusanta mara 1967. lokacin ne ya kirkiro da jihohi 12 wadda yake jihar Arewa maso yamma wadda take ita Sokoto jihar Sokoto ta yanzu ita ce capital wannan ya waru ne a lokacin da aka soke tsari na jihar Arewa jihar Kudu jihar Yamma a lokacin da General Murtala Muhammad ya hau mulki shi kuma sai canza tsari ya maida su jihohi 19 to a wannan lokacin ne aka yadda jihar Niger da wasu sassa na Abuja daga cikin jihar Sokoto aka sannan ne aka soma kiranta jihar Sokoto amma kafin sannan ana kiranta jihar Arewa so yamma
masanan tarihi kenan Bello Idris yake bayani akan yadda Sokoto ta soma mataimakin kwamishinan yan sanda Usman Faruk shine ya rika ta lokacin da take jihar Arewa maso yamma bayan sa kuma a shekara ta 1976 ta kasance karkashin jagorancin gwamnatin mulkin soja Umar Muhammad bayan sa kuma sai Muhammad Gadonasko har zuwa farawar jamhuriya ta biyu a shekara ta 1979 inda marigayi Shehu Kangiwa ya zama zababben gwamna karkashin jam'iyyar MPN bayan rasuwar sa mataimakin sa marigayi Dr. Garba Nadama ya zama gwamna da sojoji suka hamɓarar da jamhuriya ta biyu jihar Sokoto ta kasance karkashin jagorancin gwamnatin mulkin soja da suka hada da Garba Duba Garba Muhammad Ahmad Muhammad Daku sai Bashir Salihu Magashi bayan sa kuma sai zababben gwamna Malam Yahaya Abdul Karim da aka zaba karkashin jam'iyyar NRC a shekara ta 1992 shekara ta 1993 kuma mulki ya sake komawa hannun sojoji inda jihar ta kasance karkashin mulkin gwamnatin soja da suka hada da Yakubu Ma'azu Abdul Rashid Adi Saraji da Rufai Dan Asabi Garba daga shekara ta 1999 har zuwa yanzu jihar ta kasance karkashin gwamnatin farar hula da suka hada da Attahiru Dalatu Bafarawa da aka zaba karkashin jam'iyyar APP aka sake zaben sa karo na biyu a jam'iyyar ANPP sai Aliyu Magatakar dawa mako da aka zaba karkashin jam'iyyar PDP har sau biyu sai kuma gwamnati mai ci yanzu Aminu Zaidu Tambuwal da aka fara zabe karkashin jam'iyyar APC aka sake zaben sa karkashin jam'iyyar PDP yanzu fitacce daga cikin masu neman jin ragamar jihar a zaben da za a gudanar a wannan shekara sun hada da dan takarar jam'iyyar APC Ahmad Aliyu Sokoto da mataimakin sa Idris Muhammad Gobir sai dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Mallam Sa'idu Umar Ubandoma da mataimakin sa Sigar Attahiru Bafarawa sai dan takarar jam'iyyar Labour Party Aminu Umar Ahmad da mataimakin sa Hamisu A Isa da kuma dan takarar gwamna na jam'iyyar NNPP Umar Dahiru Tambuwal da mataimakin sa Nasiru Aliyu Sabon Birni yayin da ake dauda su ma zabukan sabbin shugabanni jama'ar Sokoto sun ce akwai matsalolin da ke ci musu tuwo a ƙwarya
sunana Janairu Sambu Janairu alhaqiqatul amri bisa gaskiya babban abin da ya aldamu mu na a jihar Sokoto harkar tsaro babban matsalar mu tsaro bayan samun tsaro abu na biyu a kirkiro abubuwan da za su dauke ma matasa hankali na dogaro ga kansu
assalamu alaikum sunana Mal Abubakar Ibrahim abin da ya damu al'umma nan jihar Sokoto rashin tsaro da harkar ilimi da rashin matasa babu harkar yi da sauransu ta'addanci yayawa da akai aci an gyara tarbiya yara amma ko ina dumi ɗena
sunana dai Maryam Umar Abubakar shi da rashin tsaro confirm yana ciki gaskiya saboda yanzu mutun ko irin aci ba ma wai tahiya ka bar gari ba ko wata shiya zaka na zaka ma jihar gabacciya ka kama hanya ka tahi saboda akwai miyagu sun yawa
sunana Nasiru Gwaranyo abinda ka damu mu gaskiya matsalar tsaro don saboda mu irin gehe mu gaskiya matasa suna da abin yi amma abin da ya danƙwashi abubuwan yi ga matasa rashin tsaro da za a samu magance mana matsalar tsaro to gaskiya mu da bamu da wani abu da bukata gwamnati da ta yanzu da mai tahowa
hukumar zabe na kan gudanar da shirye-shirye na tabbatar da gudanar da zabuka yadda ya kamata to ko me jama'ar jihar ke cewa kan tsare-tsaren da hukumar ke yi
bisa ga na fahimta wanga shugaba na zabe na kasa gaskiya dabarun da ya kirkire da su abubuwa ne waɗanda muna sa ran idan an yayi amfani da su za a kawo sahihin zabe a cikin kasar nan
sunana Ali Ibrahim Gidada to duk tsare-tsaren da an kai to shi muna so a saho da sabbin tsare-tsaren samun ci gaba wanda zai sa duk wanda ya taho ya zaba ya bashi abin nan da ya zaba
dan bafata dai ta mutanen jihar ba ta wuce yadda za a shawo kan waɗannan matsalolin ba domin lamura su gudana yadda ya kamata Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
Gaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ko ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya
to baba sifitocin bincike na hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya sun gano cewa wajen ton 2.5 na sinadaran uranium da ke wani wurin da bai karkashin ikon gwamnatin kasar Libya sun bace, abinda hukumar sa idan ta gaya ma kasashe mambobi kenan jiya Laraba, kamar yadda kafar labarai ta Reuters ta gano. An gano hakan ne sanadiyar wani binciken da aka shirye yi tun bara, wanda alatilas aka dage saboda yanayin tsaro a yankin, wanda a ƙarshe dai aka gudanar ranar Talata bisa ga wani bayani na sirri da shugaban hukumar sa ido kan harkokin nukiliya Rafael Grossi ya yi. Sifitocin binciken na IAEA sun gano cewa drone 10 da ke ɗauke da sinadarin uranium kimanin ton 2.5, wanda a baya hukumomi a Libya suka tabbatar da kasancewarsu a ajiye a wurin, a yanzu babu su a wurin, a cewar takardar bayanin. Kasar Turkiya za ta ci gaba da tattaunawa don tsawaita wata yarjejeniya wadda ta tanaji amincewa da jigilar hatsi daga tashar jirgin ruwa ta tekun Bahar Aswad da ke Ukraine har zuwa kwanaki 120 a maimakon 60, a cewar ministan tsaron Turkiya Hulusi Akar jiya Laraba. Mun fara tattaunawa kamar yadda aka tsara a yarjejeniyar farko. Ci gaba da dorewar yarjejeniyar na da muhimmanci. Za mu ci gaba da tuntubar da muke yi kan batun tsawaita yarjejeniyar zuwa kwanaki 120 a maimakon watanni 2 kawai, a cewar Akar bisa ga wani bayanin ma'aikatar tsaron. Masu ruwa da tsaki a yarjejeniyar za su yi nazari tare da yanke shawara kan batun tsawaitawa, a cewar Akar ya ƙara da cewa Turkiya na fatan za a samu biyan bukata. A ƙarshe, shugaban Rasha Vladimir Putin ya karbi bakuncin shugaban Siriya Bashar al-Assad a fadarsa ta Kremlin jiya Laraba don tattaunawa wadda ta raja'a kan batun sake gina Siriya bayan mummunan yakin basasa da kuma maido da dangantaka tsakanin Siriya da Turkiya. Da yake marabtar Assad yayin fara tattaunawar wadda aka yi ranar zagayowar farkon tashin hankalin da ya rikide zuwa yakin basasa wanda aka kwashe shekaru 12 ana yi, Putin ya jaddada jajircewar da sojojin Rasha suka yi wajen bayar da gudummawa ta samar da kwanciyar hankali a kasar, yayin da a yanzu Rasha ke jibge mafi yawan kayan yakinta a Ukraine, ta kuma ci gaba da barin wasu kayan yakinta a Siriya, ta kuma bar wasu jiragen yakinta da sojojinta a sansanoninta da ke can.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Zartarwar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta amince da buƙatar tsage ranar fara aikin kidayar jama'a da gidaje a ƙasar daga ranar 29 ga wannan wata zuwa ƙarshen watan Mai a Abuja. Umar Faruk Musa ya tuntubi Malam Garba Shehu, babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnati, domin jin ƙarin bayani da hujjar canja ranar fara wannan aiki.
Hakika an daga da tsarin da aka yi shi ne ran 29 ga wannan watan uku. To abin da ya shafe shi shine wannan hukumar zabe da ta daga zaben gwamna da yan majalisar jiha da sati guda aka mai da shi zuwa 18 ga wata na wannan da muke ciki ya zo kusa, shi yasa su masu shirin yin sansan suka nemi kuma gwamnati ta amince cewa a daga a mai da shi zuwa watan 5 wato watan Mai kafin da ya shugaba Buhari ya mika mulki.
Na ga wasu makodan kuɗi da majalisar koli ta amince za a ba su wato naira miliyan 2.8 ko wannan mai da mai ake sa ran za a yi don wannan kuɗaɗen.
Wato wata gagarumar manhaja ce za a sayo don kididdige yawan gidaje, kasan shi wannan gidaya da za a yi gidayar mutane da gidaje. Da irin sansan da ake yi a baya, jirgin gida ake daga wannan Alika Amar takarda lamba ɗaya a ce wannan na biyu wannan uku haka ake. Wannan ci gaba da aka samu a duniya gabaki ɗaya, don kada manta cewa shi kansa wannan sansan da za a yi na Najeriya shi ne na farko da za a yi shi don a ci gajiyar ci gaba da duniya ta samu a fannin kimiyya. Duk yaran nan wajen 180,000 da za su je su yi aiki na kirgen na kowa da kwamfuta a hannunsa zai je. Saboda haka manhaja ce da za ta haɗa Najeriya da tauraron satellite.
To a wancan karo an yi ta kace na ce a sakamakon da aka fitar. Wannan da yake kimiyya ta shigo a ciki, kana ganin ba za a ce shi ma ya zo da wani kace na ce wasu su ƙalubalanci kimiyyar nan ba da za a amfani da ita kuwa?
Eto wanda yake so yayi aika san sansan a Najeriya da akan hada shi da siyasa, kuma kowace gwamnati mai ci a wancan karo da ta yi na 2006 ai an ga irin rukun da ta yi wa abu. Yayin da aka kammala sansan din suka ga diddigar a tabbatar da yadda jama'a suke a kasar nan ba yadda ake zato ba, ai kaga kusan kwance kalar da abu ma kai ba su bita kan abin ba, tunda bukata shine watakila a gurgunta ko kuma a illanta wani gididdiga da aka san tana nan a ƙasa. Saboda haka idan wanda yake so ya kawo siyasa zai kawo siyasa, amma gwamnati a wannan tsari na gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ba ta ba da damar da za a yi amfani da wannan idaya don a kawo fitina ko wani bambance-bambance ba. Tunda kaga ba zancen iko ga kabilar ka me ita a me addini duk wannan magana ta shigo ciki ba ma. Alintana a ce a waye fuwa ne yawa a irin waɗannan abubuwa da ke kawo fitina a ƙasa.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya yana tsokaci akan dage lokacin fara aikin gidajen jama'a da gidaje da majalisar koli ta Najeriya ta yi. A waje ɗaya na tuntuɓi shugabannin hukumar tsara ko gudanar da sensus ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin Malam Nasir Isa Kwara domin jin ƙarin haske da kuma irin tsare-tsaren da za su bi wurin aiwatar da wannan ƙarin lokaci da suka samu. Amma ba su amsa tambaya ba, suna mai cewa sai an samu bayanai daga ofishin shugaban ƙasa na Najeriya inda suka gabatar da wannan bukatar tasu kafin su yi manema labaru bayani. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Yanzu ko ga Salamu Muni Barma da shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba na ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Salamu Muni Barma. Har yanzu kungiyoyin nakasassu a Najeriya na ci gaba da bitar zaben ƴan majalisar tarayya da na shugaban ƙasa na ranar 25 ga watan Fabrairun 2023. Kasancewar a wannan mako za a gudanar da zaben gwamnoni da na ƴan majalisar jiha yasa shirin na yau ke ƙara mai da hankali kan waɗannan zaɓuɓɓuka domin jin damoyin masu buƙata ta musamman don ganin an magance matsalolin da suka fuskanta a baya. Abdurrahman Usman Muhammad da ke ƙaramar hukumar Gwale a jihar Kano ya yi wa shirin na ƙasa bayani dangane da yadda abubuwa suka wakana a tasashiyar.
Farko dai ni sunana Abdurrahman Usman Muhammad da ke ƙaramar hukumar Gwale Sani Minage, kuma wanda ya kasance mai yin zaɓe a mazaɓar Sani Minage Gwale filin Mushe. To kamar yadda kuka buƙaci ku yi magana da ni akan wannan hira ta zaɓuka wanda mu masu buƙatar ta musamman muka tsinci kanmu da nasarori da rashin nasara. Gaskiya ba mu namu ci da Allah sai godiya, saboda na farko dai ba wani ba mu ko da mu dai mazaɓar mu ta Sani Minage lafiya lau muka zaɓe masu buƙatar ta musamman gama lafiya, kuma dai ba mu samu labarin cewa wani abu na tarzoma ya ritsa da mutanenmu na masu buƙatar ta musamman ba. Wannan dole mu ci gaba da godiya ga Allah. Kuma sannan duk kula da ka sani hukumar zaben nan za su bamu sun bamu wajen yin su ga mun yi zabe lafiya mun gama, musamman ni dai a mazaɓar ta Sani Minage. Amma ƙalubale da muke da shi ɗaya ne, wanda su shugabanninmu na jiha sun gaya mana cewa duk wani disability in ya je wajen zabe akwai form da aka umarci a bamu cewa mu ɗauke mu cike shi. to shi wannan babban shine gaskiya muka samu da zaman gaskiya ni a mazabuna da na sani tunda ni musamman ni ina kilta dukkanin wata mazaba da take karamar hukumar gwale guda 10 da muke da ita kuma a ranar zaben nan ba wata mazaba da ban je ba wacce dai na tabbatar da mutanen mu sun yi zabe yadda ya kamata dan fitowa mutanen mu sun fito kuma mun yi zabe amma abin da muke da shi korafin da muke da shi ga hukumar zabe form da ta umarta cewa duk wanda mai bukatar ta musamman a bashi in yazo sai an cike masa wannan form sannan a tantance shi ma a bashi je yi zabe gaskiya wannan form da yawa mazabun mu ba a bada shi ba mazaba ɗaya ce wacce na tabbatar cewa an bayar mu dai a karamar kuma gwale a inda na je na gani na sani ita ce irin mazaba cikin UK all side ita kai ce amma dai wancan mazabun da kaje ka tambaye su za su ce maka gaskiya su ba a basu ba ko kuma ba mu aka ce ba sai dai su ce masu lura yatsu su ne kutare kenan ba dukkanin da tsari aka gaya musu ba mu kuma shugabanni sun gaya mana cewa kowane mai kwadata musamman ba wai iya masu lura yatsu kawai aka umarta da wannan abu ba to shine ni abin da nake ganin matsalar da muka fuskanta kenan dan ni duk mazabin da na gaba ɗayan su na gaya ma duk wata mazaba da take karamar hukumar gwale ni na gaya maka ni Abdulrahman Usman Mamai ni ne na wakilci duk da tsabi a wannan mazabu guda goma ni ba wata ulciya da gani ko guda daya abin da dai na gani na san su mun adalci duk inda na ga wani mai bukata ta musamman wanda shi baya kungiya ba a wayar da shi an sanar da shi cewa ba zai bi layi ba da yawa zaka ga wasu masu bukata ta musamman sun zo haisa haulayi to amma na zabi wannan mazabu duk inda na ga bukata ta musamman kamo shi in fito da shi in ce da shi ai kai baka layi ko ma ka tafi wajen su kai tsaye ka je ka gabatar da kanka a gun su za su saurare ka kuma su ba kuma sun mana wannan gaskiya mun gode musu amma wancan tsarin shi ne muke so shi ma a tabbatar mana saboda mun san tunda aka fito da shi ba zai amfane mu tunda aka an yi shi ba zai taba yi wa ai wani abu da ba zai amfane mu ba ta musamman a wannan hukuma ta zabe ba
Malam Abdulrahman dake magana a madadin takwarorin sa ya bayyana fatan ganin an yi amfani da damar zaben na 18 ga watan Maris don tantance girma ko kuma nauyin ƙur'un na kasassu a cewar sa wannan na iya zama wani matakin ankara da ƴan takara matsayin su a harkar zabe
mun so ma a ce disabled ma na Najeriya gaba ɗaya ana iya ware musu wata ƙuri'a ta daban wacce ita ba wanda za a ba ita sai mai bukata ta musamman yayi zabe da ita saboda dalili muna so ya zamanto ta zaben da aka yi wa shi ɗan takara kansa ma ya zamanto an auna nauyin sa game da mai bukata ta musamman me dalili idan aka ga dan takara ya ci ƙuri'u masu yawan gaske to kuma sai a waro ƙuri'un masu bukata ta musamman a ga a wannan mazaɓar ko a wannan logamen ko a wannan state din masu bukata na musamman nawa ne suka zaɓe shi haka mu kan mu zai ƙara mana karsayi cewa wane mun san kuma shi mai bukata ta musamman yana da wani duk wanda mai bukata ta musamman ya zaɓa to wanda ya yarda zai ba shi amana kansa ne zai iya kulawa da lamarinsa a matsayinsa na mai bukata ta musamman to saboda haka gaskiya mu shi wannan matsalolin da muka fuskanta kuma saboda haka muna fatan za mu sanar da shugabanninmu na jiha da sauransu akan abi a tabbatar mana su can ainihin sun gyara mana wannan matsalar saboda mu san me yake faruwa.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abdulrahman Usman Muhammad daga Gwale Local Government Jihar Kano ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar da Herald da mu soma sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shi ne shiru da shugaba Akufo Addo da yi game da tursasawar da sojoji suka yi wa jama'a abin damuwa ne. Wannan waɗansu malaman jami'o'i guda biyu ne sun kafaɗi haka kuma da Herald ta rawaito. Jaridar take wasu masu karantarwa a jami'o'i su biyu sun nuna damuwa su game da shiru da rashin ɗaukan wani mataki da shugaba Nana Akufo Addo ya yi game da ainihin tursasawa da kuma take haƙƙin mutane da sojoji sun kai makonni biyu da sun ka wuce a dalilin mutuwan wani soja mai suna Moro Sharifu da ranar Asabar da Asuba a Shama Taifa. Wani abin damuwa ne Professor Enin Director na fannin sha'anonin karatu da bincike a Kofi Annan International Peacekeeping Center da kuma a
associate professor a karantar shari'a jami'ar Ghana Kwaju a PGA Tuya na matsawa Akufo Addo yayi magana akan wannan lamari a kuma caji sojojin da sun ka aikata wannan abin asha. Ita kuwa babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic wannan labarin tarwaito Ashaiman kundin tsarin mulki ba tare da amfani da tsarin mulki ba. Jaridar abinda tarwaito yau kenan ta nuna cewar dabda fitar da labarin kisan da aka yi wa wannan soja a Ashama wani aboki na dake tare da sojojin kasar Ghana ya nuna min cewar an yi wani mugun kisa na abokinsa da ya sani a Ashama. Hankali na gab ya koma ga rabin da ya faɗa shekara ta 2017 lokacin da Chief of Defense Staff Lieutenant General Obi Akwa ya tsawata wa sojoji su kiyaye kada su dau mataki game da kaiwa jamkira Obuasi Hari a dalilin wannan mummunan kisa na Captain Braswell Bahama. Damuwa na shine shekaru 6 kenan babu wani hukunci da aka dauka na wannan kisa. Yanzu an kashe wani sojan ba an kasa tsawatawa aka basu suka dau doka a hannunsu wannan wani abin damuwa ne in ji jaridar ta Daily Graphic. Dan yi maka addu'a kan lashe takarar kujeran jam'iyyar NPP gamance babban sarkin Ankarawa ke fadawa Alan Chiraman Tanaka jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin. The gamance ne Taki Tiko Churu the second babban sarkin Ankarawa na cikin biyu ne Taki Tiko Churu ya baiwa wanda ke fatan tsayawa jam'iyyar NPP a takarar shugaban kasa Alan Chiraman Tanaka a zaben shekara ta 2024 da cewar zai ci gaba da yi masa addu'a da basa goyin baya ya samu damukan wannan takara na New Patriotic Party. Zan yi maka addu'a kala ce wannan takara ka zama dan takara zaben na shekara ta 2024 gamance ne wato sarkin Ankarawa ki fada wa tsohon minister trader da masana'antu lokacin da ya jagoranci wata tawaga mutum 21 suka kai masa ziyaran ban girma a fadar Saddake a kanin nan Benin Accra a ranar Litinin. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwanul Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Koriya ta Arewa ta cilla wani mukami mai linzami mai iya zuwa wata nahiyar daga wata a yau dinnan Alhamis yan sa'o'i gabanin wata babbar ganawa tsakanin Japan da Koriya ta Kudu wadda za ta furta a kan batun barazanar da Koriya ta Arewar ke yi. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewar ta kaddamar da makami mai linzami mai iya zuwa wata nahiya daga wata din ne a wajejen Pyongyang da misalin karfe 7:10 na safe agogon yankin. Makamin ya dira ne bayan misalin minti 69 a wajejen yankin da Japan ta ware don harkokin tattalin arziki a cewar ma'aikatar harkokin tsaron Japan. Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya tattauna da takwaran aikinsa na Rasha jiya Laraba kan arangamar da ta yi sanadin rikitowar wani jirgin sintirin Amurka mara matuki ranar Talata a tekun Bahar Aswad. Amurka za ta ci gaba da yin shawagi da kuma gudanar da sauran harkoki a duk inda dokar ƙasa da ƙasa ta halatta kuma ya wajaba ga Rasha ta sarrafa jiragenta cikin kwarewa da kuma tsari mara hadari. Abinda Austin ya gaya ma manema labarai kenan bayan da ya bayyana cewa bai ma jima ba da ya gama magana da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu. Rasha ta faɗi jiya Laraba cewa ita da China da Iran sun fara gudanar da atisayen sojojin ruwa a tekun Arabia ko Bahar Al-Arabi a wani mataki na jaddada dangantakarta da China da Iran ɗin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Kal, Baba Yako Makeri ne nake muku fatan alheri. Wassalamu.